sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su shekai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 101.5 sai radio FM na amfani sarauniya fara'a nomad da lord da muryar arewa kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheru Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da muka yi da Sweta General na ƴan sandan Najeriya Idris Butun Ibrahim Salim da ya kawo mana ziyara anan sashen Hausa ha kuma akwai mu da batun bayan mai ta shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sai labarun da suka dauki hankulan jaridun arewacin Najeriya sai sakon da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran yau kana uku kenan da kungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna kimanin ƴan matan sakandaren Chibok Kamsan da suka sace har yanzu suna nan da rai kuma kawo yanzu gwamnatin Najeriya bata tuntubi yayin yarinya da ta magana hoton bidiyon ba rashin tuntubar su ya sake jefa dangin ƴan matan Chibok din da tunanin cewa an sake yin watsi da su babu wanda ya tuntube mu kila sabili da mu talakawa ne ko kuma bamu da albarkatun mai a Chibok mu ba komai bane amma ina farin cikin sanin cewa Allah ya amsa addu'a ta ya kare ranta inji Esther Yakubu uwar gida wato uwar wannan yarinya sakon da nake da shi ga gwamnatin tarayya shine ta saki mayakan domin sauran mayakan su saki ƴan matan mu inji ta a cikin faifan bidiyon na bayan nan Dokas mai da Yakubu ƴar Esther Yakubun ta yi magana da harshen su tana cewa muna wahala anan babu irin wahalar da bamu gani ba Ku ga yawa gwamnati ta ba su mutanen su domin mu ma mu dawo gida mu zauna da ku babu wani abin da ku ko kuma mu za mu iya yi akan wannan sai dai kawai a ba su mutanen su domin mu ma mu tafi gida Dokas mai da Yakubu ta kuma ce an jiwa da dama daga cikin waɗanda aka kama rauni an kuma kashe waɗansu a harin da rundunar sojin Najeriya ta kai ta sama batun da rundunar sojin ta musanta shekarun Dokas mai da Yakubu 15 lokacin da kungiyar Boko Haram ta sace ta tare da kimanin ƴan ajin su mata 300 daga makarantar su dake garin Chibok a arewa maso gabashin Najeriya cikin watan Afrilu shekara ta 2014
dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya nemi goyon bayan Amurka bakaken fata jiya Talata da cewa abokiyar hamayyar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana bakan ta tsiraro tana kuma daukar su bakaken fata matsayin kuru'u ne kawai Trump ya shaidawa magoya bayansa a jihar Wisconsin cewa muna tsayayya da fadin ran Clinton Trump ya ce jami'ar Democrat baki daya ba su kyautatawa Amurkawa bakaken fata waɗanda suke gagarumin goyon bayan jam'iyyar a zabuka na baya-bayan nan da ya hada da gagarumin goyon bayan da suka ba shugaba Barack Obama ya dora alhakin hauhawan aikatar miyagun laifuka da rabuwan iyalai da kuma talauci kan tsare-tsaren jam'iyyar Democrat sai dai Trump yana fuskantar babban kalubalen samun goyon bayan Amurka bakaken fata a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba inda bincike da jaridar Times ta gudanar da Los Angeles ya nuna cewa Clinton ta doke shi da samun goyon bayan kashi 89 cikin 100 na bakaken fata yayin da yake da goyon bayan kashi 5 kadai
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Associated Press ya fitar ranar Litinin ya nuna cewa dakaran kasar Sudan ta Kudu sun yi wa ma'aikatan jin kaifi haɗin taron dangi suka yi ta lakaɗa musu duka suka kuma yi musu fashi. Musamman ma'aikatan jin kan Amurkawa a wani otel da ke birnin Juba ranar 11 ga watan Yuli. Shaidun da kamfanin dillancin labaran ya hira da su sun ce sojoji sun yi wa wani ɗan jarida kisan gilla a gaban idon ƴan ƙasashen ƙetaren da nufin razana su. Kamfanin dillancin labaran ya kuma ce mutanen da ke otel ɗin da ƴan ƙasashen ƙetare da kuma ƴan ƙasar Sudan masu hali suka fi zama sun ɗauki sa'o'i suna neman taimako daga dakarun wanzar da zaman lafiya waɗanda nisan inda suke bai kai tazarar kilomita ɗaya ba da kuma neman taimako daga ofishin jakadancin Amurka. Wakiliyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Powers ta bayyana gazawar gwamnatin Sudan ta Kudu da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya. Tace a cikin shekaru uku da suka shige, gwamnatin Sudan ta Kudu tana kauda kai ana aikata kisan kai da fyaɗe. Da aka tambaye shi dalilan da ya sa Majalisar Dinkin Duniya ta watsi da neman ɗauki da aka yi, sai kakakin babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Fahad Haq ya ce Majalisar Dinkin Duniya tana ɗaukar wannan rahoto da muhimmanci kuma za ta gudanar da cikakken bincike. Powers ta kuma yi tsokaci a kan zargin da shaidu suka yi a hirarsu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ofishin jakadancin Amurka ya yi watsi da kiran da aka yi na neman taimako. Ta ce ofishin ya ɗauki mataki nan da nan, ya kuma tuntuɓi jami'an gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu waɗanda suka tura dakaru domin shawo kan lamarin. An kai harin ne yayin da wani gungun wato gumozu da aka yi na kwanaki uku a Juba tsakanin dakarun shugaba Salva Kiir da na waɗanda ke goyon bayan mataimakinsa Riek Machar.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara tattaunawa da muka yi da Sweater General na 'yan sandan Najeriya Idris Botun Ibrahim lokacin da ya kawo wa sashen Hausa ziyara. Kuma na fara tambayansa ne, ko me yake yi domin inganta aikin 'yan sanda, musamman abin da ya shafi kayan aiki, ganin yadda 'yan sanda a nan Amurka suke?
One of the issues that na fadi shine magana uniforms, magana accommodation na yara. Magana kuma shi sa nake ta yawo a Najeriya duk kai na, ko naje Lagos, naje Delta, naje kasar Maiduguri. Naje na addressing yara. Na musu alƙawarin cewa by the time muke da abun nan, enough abun nan, za mu face one issue one after the other. Issue na barracks, issue na uniform, issue kuma na appearance on duty.
Sa kaya,
yes. Wannan alƙawari da na musu kenan. And what most of these issue no corruption in most of the system in Kirishi. Then I believe that by the time they make a biggest care account, when you know, utilization of funds, the Kirishi police, the poor management, the one items that we can say, that's a little of improvement. Appearance of police in Nigeria.
To, what do you want to
do? Barracks.
Da kayan aiki, saboda sautari zaka je charge office a Nigeria, zaka rubuta jawabi ko bayani, sai a ce sai ka bada kudin takarda ma.
Wannan ba zai faru kuma. Alƙawarin Nigerians kenan. Kowanne wannan mutane, the charge office, the commands duka. Duk kudin da muka samu zamu raba mu duka commands. Kowa ya je dauki ya utilize ni shin.
To me zaka yi? Ko me kake fatan ganin kai game da batun ƙarin girma da 'yan sanda ke kokawa cewa sautari kafin samu wannan sai sun kama kawa, ko kuma sai sun san wani kafin musu ƙarin girman da yake ya cancanci a yi musu?
Gaskiya abin da kace gaskiya ne, don ka sanar gaya muka nayi zagaya ai duji wahin da wannan maganar, sai ka taso da suran kamfani suna tambaya kan promotion da kai. Amma abin da nake nace ma kowanne dan sanda, nace in ka je as a person, kaga an ci zarafinka ne akan promotion, ka rubuto zamu addressin nashi. Kowani dan sanda ke da problem na promotion or deployment, ya rubuto mun, zamu dauki matakin da ya kamata.
Daya daga cikin abin da wasu suka koka da suka ba mu dama muka yi magana da su shine wanda ka ansa daga hannunsa ya kawo ko ya sa son rai wurin mutanen da ke aiki cikin ofishin shi, wurin mutanen da yake kara ma girma, wurin mutanen da yake turawa wurin aiki inda ake tunanin cewa ana samun alheri a wurin.
Na gane mu da kin. Ka san son kai. A core values na police na gaya maka duk duniya. Son kai ma is against core values na police, ai son kai.
Ya saba ma tsarin.
Ya saba ma, yes, ya saba ma aikin na sanda. So wannan issue shi sanin ce maka na shigo na gaya musu ai. Wannan duk dan sanin da yayi wannan abu, ya san cewa shi we are not in support of that. We are totally against wannan maganar nepotism da ke magana. Kuma muka samu wannan karin gaskiya, za mu address na shi akan gaskiya.
To, Sweater General na 'yan sandan Najeriya kenan Idris Botun Ibrahim lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama shine hanyar halaka in kai adalci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka ya matalaka wanka hidima Allah ne zai ya dafa maka idan zaka bi dole gima kai ce kai kafi son ai haka bayan haka ba daidai ba ai haka kai amfani da karfin mulki ka manta ba shi dore maka don haka shugaba adali wannan baya bi dore jima lalle shugaba adali shi ne sirrin zaman lafiya talaka garayen hakuri
to ma Allah har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 3 ne na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum idan ana biye da mu a shirye-shiryen mu da suka gabata muna magana ne kan albashin watanni kimanin 29 da ma'aikatan kamfanin harada motocin Steyr suka ce ba a biya su ba inda muka ji bayanai daga bakin shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanin wato Comrade Sani Garba Managing Director na kamfanin Steyr Saidu Ahmed ya mayar da martani kan wannan batu yana mai jaddada cewa lallai ma'aikatan su suna bin su bashin albashi na tsawon watanni to amma kuma yace akwai kwararan hujjoji na faruwar hakan
eh to haka ne take mun dan kombiyu ba biya su ba akwai dalili ba wai ko an yi abin da gangan bane ga mai ta yanayin kasuwanci muna da kayayyaki a kasa ba mu samu mun sayar da wannan kayayyakin yadda suka kamata ba amma duk lokacin da muka sai da wayannan da dama haka mukan dan kokarta mu kira ma'aikatan mu dan basu ga wannan ga wannan kaman cikin January din nan ai da muka yi wannan ciniki mun basu na wasu watanni haka ma cikin June da muka yi dan wannan ciniki kadan an samu dan wani abun basu an ce su rike wato ita yanayin abun rashin kasuwa ne da ya kamata hatta su ma'aikatan sun sani cewa kamfanin nan yanzu ba ma producing anything virtually activities din at a very low level
kaman wato ba kwa sarrafa komai kenan
a yanzu mun riga mun sarrafa muna da kayayyaki a kasa amma da yake yanayin kasuwa din is very tight a yanzu ba ma producing komai amma muna da stock
kuna da kayan sayarwa
muna da kayayyakin tractoci ina motocin noma muna da su a kasa
kenan dama shi biyan su ya danganta ne ga irin cinikin da kuka samu
ya danganta ne yadda company ta operating aka yi kayayyaki aka saida a biya tun da wannan company ba wai tana zama bane ana ba ta taimako ko ana ba ta grant duk abin da aka saida ne sai daga ciki ake maintaining company ake biyan albashi
ba kwa zama ne da su don saboda su fahimci ga yanda al'amuran yake
several times muna meeting da mutanen nan sukan kawo complaint a zauna a musu bayani kai to the extent ma akwai lokacin da abubuwan da suka yi ma ba abun faɗa bane a radio a ji sai su je su kulle mana gate su je su zargi mai abun nan management staff da sauransu a zo a zauna a musu bayani a agree su zo da union din su da even NLC din su state headquarters sukan zo a zauna a musu bayani wannan abun ba da gangan bane saboda yanayin kasuwan ne bari maka bayani abubuwan da ke faruwa wannan tractoci a wannan motocin noma din nan inda a ce ana sayan su da ce muna rely on government ne to start with government ne major customer din mu ba za ka samu how many farmers ne a Najeriya suke da hannun cewa za su iya sayan tractor miliyan 5 miliyan 6 miliyan 7 sai gwamnati ta tallafa mana to abin da ke faruwa yanzu za ka ga cewa yawancin abun gwamnati sun fi a je a so daga waje to an so abun da waje mu kaso nan karin ragewa take duk wayannan muna musu bayani kuma ma'aikatan nan inda ana producer suna gani ai da idon su ne ake producing kuma sai da wayannan abu ba anytime aka sai da abu substantial ana ba su abu aka kuzo ku zauna ga dan wannan ai manager ai wannan until we get out of this problem akwai shi nakan ga musu aka ce wannan ba bacci muke ba gama abin da ke faruwa yanzu na kai station ta wajen goma na visit musu trying to sell wayannan abu ba bayan haka da muka ga haka ita ba major problem din kuma is product guda ɗaya ne community data but product base sosai za ka ce wannan abun in tractor ba ta shiga ba wayansu za su shiga dalili kenan yanzu muna da investors prospective investors sun zo sun nuna interest that they want to bring in their
equity. So akwai wayanda yake suka zo domin su sa hannun jari kenan koko
eh haka sun zo kwanakin baya sun zo hatta su ma'aikatan ma sun zagaya da su a kamfanin nan sun zo andan mun yi nisa akan zancen da muke wannan za su zo su sa jari a kamfanin nan sannan komai da komai insha Allah za ta abin nan will pick up
su wayannan masu mallakan kamfanin ba su san da wannan matsalan bane ko kuma dai ba da su samu hanyar da yake za su biya wayannan ba su suka ba duk wasu ma suna gwada daga cikin ma'aikatan inda ma za a biya su aikin su ma da su ajiye su da biya su hakokin su
wato ba laifin wanda suka sai kamfanin nan bane kamar su wannan da suka sai kamfanin nan sun nuna kishi kamar lokacin da aka sa kasuwa wannan kamfanin a kasuwa an nuna kishi ne suka sa nasu kudin suka sa nasu jari aka sai wannan kamfanin ka kai dan kasuwa ka sai kamfani would hope cewa ifa wannan business din will turn it around mun fara abun da zafi-zafi 2007 aka fara da zafi-zafi har wajen 2012 hatta su ma'aikatan sun ga kokarin da wannan suka sai kamfanin suka yi kamfanin ta dade ba a production a wani lokacin da muka sai wannan from 2007 har wajen 2012 activities ne activities da sosai a kamfanin to but unfortunately kai dan kasuwa ka sa jari a kasuwa ka zo with hope cewa kasuwa za ta bunƙasa kasuwa za ta bunƙasa ka buga suddenly sai ga cewa ana shigo da kayayyaki ana kashe maka kasuwa ana shigo da kayayyaki daga kasuwar irin su China India ana kashe maka kasuwa an kashe kasuwa an buga sai ka ga kuma abin da ya kama ka dinga sai da tractor 10 20 30 sai ka ga cewa a cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida tractor ɗaya biyu ko ka sai da a cikin wannan ya za ka yi sannan bayan haka fa even kafin a shiga wannan hali su wanda suka sai kamfanin sun dinga tallama ma kamfanin nan ta dan fara an samu crisis suna kawo kuɗi su taimaka saboda dan samu wada a dan tattaimaka ba wai kawai sun abandonin kamfanin ba ne ka sa ya jari ka zauna with hope cewa za ka reap wani benefit ka zauna ko kana ta sinkin kuɗi kana ta sinkin kuɗi to ai dalilin kenan da aka cewa to tunda abin haka ne gara mu samu investors wanda suke da more technical capacity wanda za su shigo wani abun na tona ran kamfanin nan so da ta su ma'aikatan interest din su protected to din Luhab tunda mun so lokacin da aka sai kamfanin nan da sai a rubuta ta to me amfanin an sai kamfanin ne domin abun kasa ta saboda ba mu ma'aikata ba mu yan uwan mu Najeriya a wajen da za su yi aiki to kai naka suddenly ko kasuwa kuma ta canja amma har yau akwai su har yanzu ma'aikatan suna aiki wannan bodin din akan mu ne mun rike su cewa da hope cewa kamfanin za ta tauna ara a ci gaba da aiki in investors suna sun zo su ya su ne ai za a jawo su ci gaba da wannan aiki yanayin ne saboda the nature of it yanzu Nigerian economy an riga an bude
wato tattalin arzikin Najeriya
an riga an bude bonus abun borders din ana ta dumping kayayyaki kamar da fara nake ce maka za ga cewa madadin we need to company like stay requires protection daga gwamnati so da ba za dinga shigo da kai ana dumping a kasar nan ba gama yanayin da shigo da kayayyakin nan su kan zo da arha cheaper than what abun nan ita company da take sai da sai ga cewa we are no longer in competition
wato ba gogayya ba gasa tsakani
babu gasa tsakani amma da ce yanzu a fito da din abun gwamnati da yanzu ta fara nuna measures da cewa za a protect
da ba ta kariya kenan to jin sayan kayayyakin ta
haka kariya for this kind of kariya za san this protection da za mu samu za ga cewa shigo da kayayyaki daga kasan waje will become very expensive mu kuma da muke da kaya a kasa din nan za mu samu mu hada mu sassaida that is basically the reason why muke samu wannan problem ba sai ne kadai ba muna nan kamfanin assembly plant a Najeriya wajen mu biyar ne mu biyar kuma the same problem muke face ga wanda nan muka biya ne da fari muna kokarsawa wannan abu kayayyakin da muke da su a kasa sai da su kuma mun yi nisa kama ba bacci muke ba mun yi nisa wanda kuma akwai haske at the end of the day at the end of the tunnel kama akwai jihohi da muka riga muka je muka tattauna da su wanda sun nuna cewa ifa za su sayi wayannan motocin noma din daga gare mu so dama roƙon da muke fatan da muke da yake wannan gwamnati ta zo emphasis on agriculture wa ka zo harkan motocin noma da kayan noma na aiki a zo a neme mu ai da mu muna nan ba wai ba ma nan bane kuma dama ita stay particularly ancient to in the 80s zaka ji tractor chin style da aka sai da tu mu suna nan har yanzu din haka tabubun ma kan last for 20 25 30 years so muna da karfin yi muna da means muna da capacity what we need is the support a kwata mu a try din mu a ga ko ba zamu ba it is only when mu local producers mun kasa in yanzu gwamnati za ta ce to a shigo da na waje ana patronizing din mu shine fa za abun kasar wannan abun noma din shine fa za creating employment opportunities because kamar yadda muke din nan kamfanin nan tana aiki za mu dauka ma'aikata at 50% capacity wajen 1,500 wajen 1,500 za mu dauka ma'aikata directly kafin kuma fara magana ma indirectly da sauransu
managing director kamfanin Steya Alhaji Saidu Ahmed idan an samu wani ci gaba a wannan batun za mu sake sanar da ku a mako mai zuwa za mu waiwayi batun wata baiwar Allah mai suna Firdausi wadda wasu ƴan uwan mijinta cikin su har da wani dan majalisar jiha a Bauchi suka kwace mata ƴaƴa bayan rasuwar mijin nata aka hana ta ganin su ko mu'amala da su daga baya kuma sai aka ce mata ɗaya daga cikin su ma ta rasu a huta lafiya
to Allah ya kyauta yanzu kuma ga labarun da suka dauke hankulan jaridun arewacin Najeriya
da babban labarin jaridar Daily Trust zamu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da ke nuna cewa akwai matukar damuwa akan layin wayoyin hannu da ake aiki da su a Najeriya ba tare da an yi musu rijista ba a gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin cewa wata kotu a Najeriya ta dakatar da babban taron jam'iyyar PDP da take shirin gudanarwa a can bangare guda kuma har ila yau jaridar ta Daily Trust ta bada labarin cewa mutanen nan guda uku da sojojin Najeriya suka bada sanarwar neman su ruwa a Jallo akan ƴan kungiyar Boko Haram ba wai sun tsere bane a can cikin jaridar Blueprint kuwa ta yi daya daga cikin manyan labaranta ne da cewa sojojin Najeriya sun hallaka ƴan kungiyar Boko Haram su 16 a lokacin da sojojin suka maida martani akan harin da ƴan kungiyar ta Boko Haram suka kai musu a can jihar Borno to ita ma dai jaridar ta Blueprint ta ambato dan jaridar nan Ahmad Salkida da a yanzu yake kasar Dubai yana cewa zai dawo Najeriya idan har sojojin sun biya masa kudin jirgin sama a can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugo hoton tarin shara da ta ce hoto ne na musamman ko da yake dai babu wani cikakken bayani akan hoton amma jaridar ta ce tarin sharar ko kuma bola a sansanin Alhazaini na Gwagwalada dake Abuja fadar gwamnatin Najeriya kuma ta dauki hoton ni a ranar Lahadin nan da ta gabata jaridar leadership ta bada labarin cewa gwamnatin Najeriya ta kori wasu manyan ma'aikatan gidan yari su 23 tare da dakatar da wasu 11 saboda samun su da laifi a fasa gidan yarin kuje dake Abuja da kuma kutan karfi na jihar Kogi a wasu lokuta da suka gabata a ƙarshe dai da jaridar ta leadership zamu kammala da labarin ta dake nuna cewa sojoji sun cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da satar wayoyin wutar lantarki a jihar Borno Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida Mustafa mun zo ga ra'ayoyin da ku ma sauraro kuka aiko muna
assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa ta kwato ga dalokon zame ni an ku sa ka ko magana gwamnan Bello Mashari kashi cima hakikan gaskiya na ina ba da Allah ya kawo mana Janar Muhammad Buhari ba wallahi da Najeriya ta tarwace ya Allah Janar Muhammad Buhari Allah shi kara maka lafiya da ruwancin rai Allah ka ba Najeriya mu kasa zaman lafiya Allah shi kare ka da matsiya da na cikin gidana na daji
assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula kullu jihar ina ya fahimci ina sanya bai da wannan magana kira ga yaro na karaman kuma gamawa cewa idan ya taya aiki ba bayan sallar isha akwai wani abin da ke faruwa tsakanin gwal da gamawa wanda in ba da su matakin taka masa birki ba zai iya haddasa hatsari abubuwan su ne gine za a ga mai babur yana tafiya ba da injin baya mai mota yana tafiya ba da injin baya mai mota yana tafiya da ido ɗaya to idan za a kiyaye da mota haka haske na bayan wancan wani kuma wanda yake bayan mai babur haka sun zai yanu ba zai iya ganin mai babur nan ba ko me zai iya faruwa idan za a kiyaye aka haske wani direba idanu wannan motar ta gaban sa mara danja idan ba Allah ya kiyaye ba sai kaga ya ji ya hau wannan motar don da haka kuma za a samu wani hadari muna kira ga mai jema bi ai wannan kuma kamar Allah ya taimaka ya rika yin tacin na dukkan babur da ba ya danjar baya da dukkan direban da yake tuka mota ba danjar baya ko da kuma takin da za ki la sa musu a gyara
sai magana mu shi ake yin tsari da jahar Yobe a Saraiya Najeriya a gaskiya ban ga amfani sai ba shi dai a jahar ta tayo ba wani canji da nake kuma albarkacin cewa ji jawabu har ya ce ne sa ya sa mu sai da amma ni a Najeriya ma ban ga wani canji kurin da mun yi aiki an ce mun yi aiki ni o DDP kun da dan mu samu canji amma ban ga canji
assalamu alaikum ne za ku lauri mu kawo jahar Maradi a garin Aji sai na Umaru abinda kai gaskiya ka ba mu kunya mu yan jamhuriyar Niger yan nasara abin bai mana dadi ba a ce matsayin ka na da adawa ka koma tarayya
assalamu alaikum sai ku fara kuma murya ne ka mai magana Alhaji Musa Amerika ce a garin Nigeria na ra'ayi ne zan fada ina son tsaya muku yan Nigeria gaskiya mun dace da shugaban kasa mai adalci amma yana tare da yan zagon kasa waɗanda ba sa san aikin su yake yawo akwai yan kasuwa daga kuma akwai wadansu alƙalai na kotu daga ciki saboda sun saba da mandahara da cin kuɗin haram ba za su bari wannan a tsaka daidai ta ba
to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wanda Grace za ta dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice
yau kwana uku kenan da kungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna kimanin yan makaran wato yan matan sakandaren Chibok Camp sun da aka sace har yanzu suna nan da rai kuma kawo yanzu gwamnatin Najeriya bata tuntubi yayin yarinyar da tayi magana a hoton bidiyon ba rashin tuntubar su ya kuma sake jefa dangin yan matan Chibok din tunanin cewa an sake yin watsi da su babu wanda ya tuntube mu kila sabili da mu talakawa ne ko kuma ba mu da albarkatun mai a Chibok mu ba komai bane amma ina farin cikin sanin cewa Allah ya amsa addu'a ta ya kare yata inji Esther Yakubu mahaifiyar wannan yarinya sakon da nake da shi ga gwamnatin tarayya shine ta saki mayakan domin sauran mayakan su saki ƴan matan mu inji ta a cikin faifan bidiyon dai na baya-bayan nan Dokas Maida Yakubu ƴar Esther Yakubun ta yi magana da harshen su tana cewa muna wahala anan babu irin wahalar da bamu gani ba ku gaya wa gwamnati ta ba su mutanen su domin mu ma a dawo da mu gida mu zauna tare da ku babu wani abin da ku ko kuma mu zamu iya yi a wannan lamari
to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul ta yana gabatarwa da Chuba Hero Jodone da Solomon Abu da suka bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Charles Hall ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima da rana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da ni ma da zan sake dawowa in gabatar da shirin himma ba ta garago sai an ji mun kuma.